Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Alheri Grace Abdu. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Alhamis 29 ga watan April na shekarar 2021. Wato daidai da 17 ga watan Ramadana na shekarar 1442 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga alheri da kanin labarai.
To Hafiz, shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da shirin faɗaɗa tallafin da gwamnati ke ba ƙananan yara Amurkawa da kuma iyalansu jiya Laraba a jawabinsa na farko ga haɗaɗɗen zaman majalisar tarayya. Babban jami'in mai ba fada shugaban kasa shawarwari kan harkokin ayyukan jinya Anthony Fauci ya ce ya kamata shawara da cibiyar yaki da cututtuka ta Amurka CDC ta bayar dangane da daina sa takunkumi a waje da karfafawa mutane gwiwa su yi rigakafi. An samu karuwar kaiwa 'yan asalin yankin Asiya hare-hare a manyan birane 16 na Amurka a kwatar farko ta shekara ta 2020 a ci gaba da karuwar hare-haren da ake fuskanta tun bayan barkewar annobar coronavirus bara.
Kanin labaran kenan. A daren jiya Laraba, shugaban Amurka Joe Biden ya yi jawabinsa na farko a haɗaɗɗen zaman majalisa, yayin da yake cika kwanaki 100 da hawa karagar mulki. Za ku ji abinda masu kula da lamura ke cewa dangane da jawabin. Gwamnatin jihar Rivers ta kakaba dokar hana shiga jihar daga karfe 8 na maraice zuwa 6 na safe, bisa dalilin cewa
dokar ta biyo bayan yadda wasu ɗan bindiga suka halaka wasu jami'an tsaro, musamman na 'yan sanda da kwastam da civil defense, akan babban titin Port Harcourt zuwa Owori.
Kamar kowace rana Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdi ke gabatarwa. Bayan nan muna tafa da karatun Alkur'ani daga bakin yara manyan gobe, albarkacin watan Ramadan. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da shirin faɗaɗa tallafin da gwamnati ke ba ƙananan yara Amurkawa da kuma iyalansu jiya Laraba a jawabinsa na farko ga haɗaɗɗen zaman majalisun tarayya.
Tonight I come to talk about crisis.
Biden ya ce a daren yau na zo ne domin yin magana akan tashin hankali da kuma abin da ka iya yiwuwa game da gina ƙasarmu da ƙara ƙarfin demokuraɗiyyarmu da kuma samun mu Amurkawa makoma mai kyau. Ya ambaci ƙalubale da gwamnatinsa ta fuskanta da farko da suka hada da annobar corona da kuma bayan tattalin arziki da annobar taifar da kuma harin da aka kai a majalisa kafin rantsar da shi a watan Janairu. Shugaba Biden ya ce Amurka ta kama hanyar ci gaba.
Now, after just 100 days, I can report to the nation, America is on the move again.
Ya ce yanzu bayan kwanaki 100 zan iya shaida muku cewa Amurka ta sake komawa kan hanyar ci gaba. Shugaba Biden ya kuma zayyana ci gaban da aka samu a rigakafin coronavirus tare da yin kira ga al'ummar kasar su ci gaba da yin abin da ya kamata domin daƙile yaduwar cutar da ta kashe sama da mutane 574 da kuma kama mutane miliyan 32 a Amurka. Shugaban kasar ya yi jawabin ne da aka yayata kai tsaye a akwatunan talabijin a zauren majalisar da mutane 200 suka halarta, da suka hada da 'yan majalisa da kuma kusoshin gwamnati waɗanda suka ba da tazara suka kuma sa takunkumi. Kamar yadda aka saba dai a irin wannan jawabin, adadin mutanen da ke zama a zauren majalisar 1,600 sai dai aka takaita ajiya saboda barazanar annobar corona. Kwararre a fannin cututtuka masu yaduwa kuma babban jami'i mai ba fada shugaban kasa shawarwari kan harkokin magani Anthony Fauci ya ce ya kamata shawarar da cibiyar yaki da cututtuka ta Amurka CDC ta bayar dangane da daina sa takunkumi a waje ta karfafawa mutane gwiwa su rigakafi. Director CDC Rochelle Walensky ta sanar ranar Talata cewa yanzu cibiyar ta ce Amurkawa da suka sami cikakkar allurar rigakafi ba sa bukatar rufe fuskokinsu a waje, sai dai in suna cikin cinkoson jama'a kuma za su iya gudanar da ayyuka a sake kamar motsa jiki a waje da cin abinci a dakunan cin abinci a waje ba tare da sa takunkumi ba. A wata hira da tashar talabijin ta NBC, Fauci ya ce banda manyan taruka da ake gudanarwa a waje waɗanda suka kammala rigakafi za su iya yawo a waje ba tare da sa takunkumi ba. Ya ce ƙarin masu sa takunkumi zai taimaka wajen rage yaduwar cutar ya kuma sa a janye sharuɗan da aka gindaya. A cikin hirar, Fauci ya kuma ƙaryata rahotanni da ke nuni da cewa matasa da kuma mutane da ke cikin ƙoshin lafiya ba sa buƙatar yin rigakafi. Ya bayyana cewa matasa za su iya kama cutar idan suka sa kansu a cikin hatsari. Jami'an gwamnatin tarayya sun kwace na'urori da ke aiki da lantarki jiya da rana a gida da kuma ofishin Rudy Giuliani da ke birnin New York. Tsohon magajin garin birnin New York ɗin wanda ya zama lauyan tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, yayin da ake bincike kan ayyukan Giuliani a Ukraine da ke da alaƙa da yaƙin neman zaɓen Trump a shekara ta 2020. Robert Costello, lauyan Giuliani, ya tabbatar da cewa jami'an sun gudanar da bincike a wurare biyu mallakar Giuliani, amma ya kushe wa binciken.
To madalla, an jima kaɗan alheri za ta sake shigowa da cigaban labarin duniya kashi na biyu. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi jawabinsa na farko a haɗaɗɗen zaman 'yan majalisa a daren jiya Laraba, yayin da yake cika kwanaki 100 da hawa karagan mulki. Ya kuma taɓo batutuwa da dama da ke sosawa Amurkawa rai, ya haɗa da dangantakar ƙasar da ƙasashen duniya. Dr. Nasiru Danmowa, wani ɗan Najeriya ne mai sharhi kan lamura da ke zaune a jihar Florida, ya bayyana yadda jawabin ya bambanta da waɗanda aka saba gani a nan Amurka.
Inda aka fito can bayan shugaba zai irin wannan jawabi, wannan zauren musamman kai ne, ana samun wajen mutum 400,000 suna halartar shi. Akwai wanda ake gayyata da kuma 'yan majalisa da sauransu da suna nan, amma a wannan lokaci duka gaba ɗaya mutane da aka gayyata bai wuce mutum 200 ba, wanda ya haɗa 'yan majalisa ɗin da abin da sanatoci da sauransu da kuma irin su chief justice da sauransu. Sannan abu na biyu, kaga in ka lura waɗanda suka halatta an yi wannan social distancing da aka ce ayi, sannan ga wannan mask ɗin da aka ce wadda CDC ta ba da lokaci a riƙa sawa idan ana cikin taro wanda yake wuri-wuri haka kamar zaurin taro a sa. Sai kuma abu na uku shi ne, in kamar shi wanda shugaban ƙasa da ta gado yanzu, in ka lura yawancin bayani shi kamar yanayi ne ga 'yan jam'iyyar shi ya yi maganganun da zai san cewa za ta daɗa musu rai, amma shi wannan shugaba sai yi ƙoƙari jawabi ga yadda yake bayani na duka Amerika gaba ɗaya.
To, Dakta, kowane mahimman batutuwa shugaba Joe Biden ya taɓa a cikin jawabin nasa?
Abinda ni lura shi wanda yake da muhimmanci na harko shi ne, ka san wannan tallafi da aka yi na wanda aka taimaka wa Amerika saboda wannan cutar ta coronavirus ta shigo. Ya yi bayani akan cewa ya sa tattalin arzikin Amerika ya ƙaru sosai, an samu ƙarin ɗaukar ma'aikata kamar miliyan 8 cikin kwana 100 inda ya zama shugaban ƙasa. Sannan kuma ya yi bayani akan cewa muhimmancin yin rigakafin da ake yi da kuma muhimmancin cewa mutane da Allah su yi ƙoƙari su je su yi wannan rigakafin domin a samu a dawo da rayuwar da take, kamar irin mutane su riƙa rayuwar da suke so ɗin da sauransu. Sannan kuma ya yi bayani akan wannan American Family Plan da yake da ƙoƙari na cewa a tallafa ma bill da yake son 'yan majalisa su kai mishi gaban tabarin shi, na wanda masu iyali za a rika ba su kuɗaɗe allowance kowane wata domin a rage talaucin da ke cikin yara ƙanana na Amerika 50%.
To, Dakta, me Amurka suke cewa dangane da jawabin nasa?
To, akasari dai ya danganta ga wanda ka yi magana da shi. Ka san abin nasu ya kasance akwai 'yan jam'iyyanci na Republican ko Democrat. In kai magana da Democrat su ce ma gaskiya sun ji daɗin wanga bayanin da yi, saboda daman dai abin da suka sama abin nan kenan. Amma akasari 'yan Republicans su kuma suna ganin kamar wato za a yi ta kashen kuɗi ne, kuma ka san da man su da Republicans suka son gwamnati tana kashen kuɗi ba, sun fi da son a rage haraji ga mutane sai kasance gwamnati ba ta da kuɗin da za ta kashe wa domin ta abin nan ta gudanar da ayyuka kamar irin su.
Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga alheri ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
An samu karuwar kaiwa 'yan asalin yankin Asiya hare-hare a manyan birane 16 na Amurka a kwatar farko ta shekara ta 2021 a ci gaba da karuwar hare-haren da ake fuskanta tun bayan barkewar annobar coronavirus bisa ga kididdigar 'yan sanda. Wannan na faruwa ne a daidai lokacin da shugaba Joe Biden ya dauki matakan dakile tashin hankali da 'yan fafatuka suka ce kalaman tsohon shugaban kasa Donald Trump dangane da asalin cutar daga China sun ruruta. Majalisar wakilan Amurka za ta yi muhawara akan kudirin da majalisar dattijai ta amince da shi makon da ya gabata da zai samar da wani matsayin ma'aikatar shari'a akan yadda za a tunkari matsalar. Bayanan 'yan sanda da cibiyar nazarin kyama da ayyukan ta'addanci ta jami'ar jihar California da ke San Bernardino ta tattara wanda muryar Amurka ta samu na nuni da cewa ofisoshin 'yan sanda sun gudanar da bincike akan hare-hare da ake kaiwa Amurkawa 'yan asalin yankin Asiya 90 a manyan birane 16 a farkon kwatar wannan shekarar, akasin 36 da aka fuskanta a shekara ta 2020. Daga ƙarshe ana tuhumar waɗansu mutane uku da suka kulle maƙarƙashiyar yin garkuwa da gwamnan Michigan Gresham Whitmer da bai yi nasara ba da laifin haɗa baki su yi amfani da makaman da za su yi mummunan ɓarna. Ana zargin mutanen uku da ƙoƙarin yin amfani da waɗansu ababa masu fashewa su karya gadar da ke kusa da gidan gwamnan da nufin tserewa jami'an tsaro bayan sun yi garkuwa da gwamnan bisa ga sanarwar da aka bayar ta tuhumar su. An kama mutane 14 dangane da kulle maƙarƙashiyar garkuwa da gwamnan. Mutanen sun fusata ne sabili da matakan da gwamnan ɗan jam'iyyar Democrat ya ɗauka na daƙile yaɗuwar annobar corona da suka kasance cikin mafiya tsauri a ƙasar.
Gaida alheri Grace Abdi da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bisa ga yadda tsaro ya tabarbare a jihar Rivers tare da kashe-kashe na jami'an tsaro a sassan jihar da ke kudu maso kudancin Najeriya, gwamnatin jihar ta saka dokar hana shiga da fice daga jihohi da ke makwabtaka da su daga karfe 8 na dare zuwa 6 na safe. Dokar daina nuni da hana bazuwar 'yan bindigar IFOP da ke kai hare-hare ga jami'an tsaro a yankin. Ga rahoton da wakilinmu a yankin Niger Delta Lamido Abubakar ya aiko mana.
Dokar da ta hana fita za ta fara aiki tun daga ranar 28 ga watan Afrilu na 2021 daga karfe 8 na yamma zuwa karfe 6 na safe, kuma dokar ta biyo bayan yadda wasu 'yan bindiga suka halaka wasu jami'an tsaro musamman na 'yan sanda da Kwastam da Civil Defense akan babban titin Port Harcourt zuwa Owori a jihar ta Imo a baya-bayan nan. Barista Son Wuke shi ne gwamnan jihar ta Rivers, kuma a cikin wani jawabi ya ce
the government of Rivers State had decided to restrict night movements into and out of the state from the land borders of the state.
Gwamnan jihar Rivers Barista Yeso Wuke ya ce ya zama wajibi mu saka dokar hana fita a fadin jihar ta Rivers sakamakon rashin tsaro da ke faruwa a sassan jihar musamman da kashe-kashe a baya-bayan nan na jami'an tsaro daban-daban a jihar ta Rivers, kuma muna sanar da abubuwan da ke faruwa. Shi ya sa muka dauki waɗannan ƙwararren matakai, kuma ina shawartar masu son shigowa jihar Rivers ko fita da su rika bin doka da oda domin mun tana jami'an tsaro da za su bi kadin abubuwan da ke zuwa suna dawowa a sassa daban-daban na jihar Rivers. Ba za mu lamunta ba da ci gaba da kashe-kashe a sassan jihar ta Rivers.
Some innocent officers of the customs, police, civil defense and the air force on deadly posts were ambushed
tuni dai aka fara samun gungun yan bindiga da suka fara aukawa jama'a a jihohin Rivers da Abia da jihar Imo da kuma Ebonyi. Anonar yan bindiga na ci gaba da cin karansu ba babbaka, kuma tuni waɗannan jihohin suka bi sawun jihar Rivers na saka dokar hana fita. Al'ummomin jihar ta Rivers dai na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da wannan doka.
Before now, Rivers State has experienced a whole lot of killing. You'll agree with me.
Wannan yana cewa ne suna na Dick Saroni. Yace tun kamin gwamnatin jihar Rivers Barista Yenso Wuke ya ayyana wannan mataki na dokar hana zirga-zirga a fadin jihar ta Rivers, tuni jihar ta dade cikin tashe-tashen hankula da kashe-kashe musamman a nan da can. A baya-bayan nan ma an kashe dimbin jami'an tsaro a jihar ta Rivers. Saboda haka daukar wannan mataki yayi daidai domin zai kawo sauki ga kashe-kashen da ke faruwa, kuma muna fatar al'ummomin jihar za su bi doka da oda.
So the only thing to do is for people of Rivers State to appreciate the situation as it is.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
A gaida Lamido Abubakar, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, ba roki ka don kawai ba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata, muka fara haska fitila kan rahotannin cin zarafi da tashin hankali tsakanin iyali. Lamari na baya-bayan nan shine abin da ya faru a jihar Daja. Kamar yadda muka alkawarta, mun gayyaci masu ruwa da tsaki da nufin neman hanyar shawo kan wannan matsala. Mustapha Nasiru Batsari, wanda ya kasance idan mu a jihar Niger, yana bin diddigin wannan lamari. Na Batsari, gare ka.
Idan masu saurare ba su manta ba, makonni biyu da suka gabata an samu wata kishiya da zargin kashe kishiyarta saboda wasu matsaloli da ake ganin sun shafi kishi. Sannan bayan mako guda kuma aka samu wani magidanci ya kashe matarsa saboda wata takaddama ta zamantakewar iyali dukkaninsu dai a nan jihar Niger. To kwatsam kuma a cikin wannan mako da muke ciki, sai gashi an samu wani saurayi ko kuma matashi ya kashe limamin garinsu, wato limamin garin Inagi, saboda zargi cewa limamin yana tare da matarsa ko kuma ya kama shi da matarsa. To akan wayannan dalilai ne muka gayyato waɗannan muhimman mutane waɗanda ke da ruwa da tsaki akan zamantakewa na iyali da kuma sanayyar halayya ta dan adam.
Sunana Hadiza Nura Alfa, ni lawyer ce, ina tare da baba waziri Anko, ina kuma aiki tare da rapper Bimana Women's Rights Advancement and Protection Alternative. Muna kare haƙƙoƙin mata da ya kai ga zamantakewan aure, haƙƙin yara da makamantansu.
Sunana Muhammad Saidu Etu, ni ne convener na Youth Lead Nigeria. Kungiya ne na dake wakiltar matasa akan ayi kwarai.
Sunana Bello Barau Sharif, da aka cina da BB Sharif. Ina shugaban haɗaɗɗen kungiyar matasa na ƙasa baki ɗaya a reshen jihar Niger.
To bari mu fara da kai BB Sharif. Da farko, me zaka ce game da waɗannan matsaloli da suka taso a nan jihar Niger?
Wannan abu da ke ta faruwa a ƙasa baki ɗaya musamman jihar Niger dan kwanakin nan abu ne mai damuwa kwarai da kuma susa rai, musamman ganin irin al'adu namu da kuma addini da muke koyi akan shi. Da sanadiyan irin wayannan abubuwan, zamu ce addinin bai hana shi ba, al'ada kuma bai hana shi ba. So abu ne da yake yana da damuwa kwarai da gaske, wanda kuma ya dace a hada haƙƙi da ƙarfi ga duk masu ruwa da tsaki, musamman iyaye da shugabannin al'umma da masarautan gargajiya da masu addinai, da mu kuma karan kan matasa, mu ga yanda ya kamata kowa ya yana shi bangaren ya kawo saukin wannan lamari. Abu ne mai damuwa kwarai da gaske, wani abu ne kuma da yana da nasaba da dama da yawa. Ina gan kila a cikin tafiyan zamu duba wannan abubuwan da ke kawo shi, amma dai abu ne mai damuwa kwarai da gaske.
Muka dawo wurinka yatsu me zaka ce game da wannan matsala shimfidar ka ta farko a cikin wannan tattaunawa?
In ka duba abubuwan da ke faruwa a kwanakin nan a jihar Niger, kuma ba Niger kaɗai ba, a Najeriya gabaki ɗaya, na wannan matsalan da muke samu na zamantakewa na iyalai da masu gidansu da wayansu a waje, ya nuna cewa an samu abin da Bature ke kira disconnect na zamantakewa na kullum. Iyaye ne da muka samu bayan da aka samu duniyar da muke aka haife mu bane yanzu nan. Duniya ta canza, muna duniyar yanan gizo da kafin ma yara su yi aure sun fara ganin wani sabubban da ke faruwa. Kuma iyaye kuma ba su ɗaukar lokaci su tarbiyyantar da yaransu kafin ma ya auren. Dan yaro ne ya gama secondary, ba maki ya yi secondary ne a boarding school, ya je university, ya dawo bai san komai ba, ya san cewa rayuwa dai ga yinan dai, kuma sai daga university sai samu miji. Yana aure sai ga ba iya tabbatar da su akan aladunmu na gargajiyan nan ba. Shi yasa abubuwan da ke faruwa kenan kullun.
Na'am.
Amma katashin abubuwan nan.
Na'am. Bari mu dawo a barista. Kin ga matsalolin nan yawanci yafi shakuwar ku mata waɗanda suka fada cikin wannan hadari, mata ne ma duk waɗanda aka kashe. Me zaki ce game da wannan al'amari?
To na farko ni dai a gani na ba komai bane tushen wannan matsala shine rashin hakuri. Hakuri ba hakuri kawai na zamantakewa ba. Hakuri kaga abu kana so baka da karfin shi. Ba za ka sa man zuciyanka dangana kace tunda baka da shi ta hanyar tsakani da Allah kai ka hakura. Hakuri na zamantakewan aure mata da miji ana samun sabani. Iyayenmu da kakanninmu sun same su. Amma ba a ji kansu ba. Wasu ma an ji kansu amma bai kai ga ana raba mutum da ran shi ba. Me ya kawo haka a zamaninmu? Rashin hakuri ne. Kowa ya sa ra'ayi a gaba sai abin da shi yake so da shi za a yi aiki. Kuma kaga Allah ya yi mu duniya guda. Kowa da nashi ra'ayin. To in kowa ya ce zai yi aiki da wannan ra'ayin nashi, ai kaga da matsala. In muka duba ko wannan ta'addanci da ake samu matsalan shi a duniya yanzu ba komai bane ra'ayi kowa ya sa. In ba haka ne ba, kai in abu bai yi maka ba sai kai wanda ta yi maka, ka ban ma wani shi ma ya yi wanda ya yi mishi. Allah kadai ya san me yake zuciyan kowa, sai a yi ma kowa hisabi tsakanin shi da Allah. Amma kowa ya ce abin da yake so da shi za a yi aiki, sai ka ga mutum kuma ya kasa hakurin ya ga wani yana yanda shi wannan yake so, lalle ya dawo ya yi yanda shi yake so. Ai kaga ba za a zauna lafiya ba. Ko da dabbobi ne kake kiwon su ka ce su yi haka ba su yi ba, ai kai ka dai faɗa ne su da za su yi aikata aikin sun san yanda zai yiwu musu da sauki. Yanda zai yiwu musu da saukin ne za su yi aiki da shi, ba akan yanda kai ka ce ba. So dole ana yi. Shugaba yana hakuri, na ƙasa shi ma yana hakuri, sai kaga an dunguma an zauna lafiya. Amma kowa ya ce zai aiki da ra'ayin shi, gaskiya bamu kai ko ina a samu matsala ba.
Bibi Sharif, wasu na ganin kamar kuma maza kuna da laifi wajen kawo haddasana ko kuma hada irin wannan rikici a zamantakewar iyali. Me zaka ce game da masu irin wannan tunani?
Malam Batsari, gaskiya mu maza muna da namu ƙwarai da gaske, kamar yadda su ma matan suna da nasu. Bangare na mata na farko shine hakuri, kamar yadda ta yi bayani, da kuma son kai na shigowa ciki, da kuma rashin amfani da addini. Saboda yawancin matan da muke aure za ka ga a gidansu za su ga akwai mace ɗaya, akwai biyu, sun ga iyayen su yi wannan abu, kuma sun san addini ya amince da wannan abu. So in kin zo kin yi aure, mijinki ya ce zai ƙara, bai kamata ya zamanto sabon abu ba. Saboda kin tashi kin ganshi kuma addini ya gaya miki akwai shi. To amma saboda san zuciya sai ta fujire ce shi da tambata ta maganin wannan abu, ta jin wannan abun ba kamar akan ka aka fara shi. Na bangare na su kenan. Su mu kuma namu mazajen na farko kaga akwai yanda ma aka tsara neman auren. So da yawa ba mu sa gaskiya a ciki. Sannan kuma kafin ma ai auren ko kuma ana cikin jin dadin aure ana yin wasu alƙawura da zaga an zo an saba su a lokacin da mutum kenan man yariya zai ta ga mata cewa in ya aure ta ba zai kara mata kowa ba ita ne na farko ita ne sai mutuwa sai bayan an zo auren shekara biyu shekara kuma sai ya samu ra'ayin ciwon zai kara maimakon ma ya fito kuma karar ya ga mata sai kaga ya kuma koma yana ta baboye abu nuku maimakon ita jirga bakin shi ta koma tana kuma ji a bakin jama'a waje kaga irin wannan abban dole ya kawo damuwa abu na uku kuma shine rashin adalci tsakanin mazan in an yi auren dinda ka aje mata ɗaya biyu ya kamata ka san cewa wajibi ne akan ka ka kamanta adalci na gaskiya sai kaga saboda an yi amarya zumudin amarya na kanka ka ta abubuwa na baka so ka saurari maganar uwar gidan baka ma so ka ji abin da take so ta gaya maka saboda tunanin ka kawai kai yanzu kai amarya to ita ma abu ne da lokacin da wace take amarya kwana ka ima zo zaman to ita ma uwar gida lokacin ta wuce to yana da kyau gaskiya maza mu ji tsoron Allah ba Allah ya bada dama a iya a ƙara wannan abu amma akwai ka'idodi da yace ai kafin a ƙara akwai sharuɗa da shingiya da ya kamata a ce sai ka iya shirfida bin waɗannan ka'idodi kafin kai maganar ƙarawa ya ba mu uzurin cewa in ba ka iya yin adalci to kaga yin ma biyun uku bai mako taso ba su kuma mata su dinga tarfafa ma zuciyarsu sassauci san cewa wannan aure da ake abu ne na addini ba dun namijin kake ba a'a dun Allah kake yi dan ya zaman to ana kawo sassauci ana ba zuciya hakuri shine kawai zamu samu sauki cikin wannan lamari
to mallan yazo kaga ku ne ke fafutuka ganin matasa sun yi abin da ya dace ko kuma abu mai kyau a wayannan abubuwa da suka faru a jihar Niger duk matasa ne ita wannan wadda ta kashe kishi yadda shekarunta 24 wannan ma wanda ya kashe matarsa a karamar hukumar rafi shekarunsa 20 wannan ma wanda ya kashe limami shi ma duka dan tsakanin 25 ne zuwa 30 kana gani kun samu karancin wayar da kan matasan nan ne ko menene matsala ko me zaka ce game da wannan al'amari
to sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin abinda Malam Saidu Isu ke gani ya janyo wannan lamari kafin da madadin bakin namu Alhaji Bello Sharif shugaban kungiyar matasan Najeriya reshen jihar Niger da Muhammad Saidu Isu shugaban kungiyar inganta rayuwar matasa na jihar Niger sai kuma barista Hadiza Nura Alfa lauya dake kungiyar kare haƙoƙin mata Rafa a jihar Niger sai kuma wakilin namu Mustafa Nasir Batsari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata sune duniya sune dadihin duniya
to madalla gaida alheri Grace Abdu kafin mu je ga shirin mu na karshe ga karatun alkur'ani mai girma daga bakin yara manyan gobe
sunana Zahruddin Tasu Zakari daga makarantar Hajjatul Bayda da take garin Jos a Najeriya wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunzilu minas samaa'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mawtiha إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
ما دلا ينزكم أسئلة بريئة تكيشي
To Hafiz, shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da shirin faɗaɗa tallafin da gwamnati ke ba ƙananan yara Amurkawa da kuma iyalansu jiya Laraba a jawabinsa na farko ga haɗaɗɗen zaman majalisar tarayya. Babban jami'in mai ba fadar shugaban ƙasa shawarwari kan harkokin ayyukan jinya Anthony Fauci ya ce ya kamata shawarar da cibiyar yaƙi da cututtuka ta Amurka CDC ta bayar dangane da daina sa takunkumi a waje ta ƙarfafawa mutane gwiwa su yi rigakafi. An samu karuwar kaiwa 'yan asalin yankin Asiya hare-hare a manyan birane 16 na Amurka a kwatar farko ta shekara ta 2020 a ci gaba da karuwar hare-haren da ake fuskanta tun bayan barkewar annobar coronavirus bara.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hanzi, a misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdi da ta yi gabatarwa, sai kuma Chibahiro Jodine da ya ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe, nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.